sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Asabar an kashe wani babban janar sojan Najeriya tare da wasu sojoji uku a wani hari da mayakan kungiyar IS na Afirka ta Yamma ISWAP ta kai a arewa maso gabashin kasar, a cewar wasu majiyoyin ma'aikatan tsaro. Kungiyar ta ISWAP ta balle ne daga kungiyar Boko Haram shekaru biyar da suka shuɗe, kana ta ɗauki alƙawalin biyayya ga kungiyar IS sannan tana yaƙi da sojojin Najeriya. Kakakin ma'aikatar soja Brigadier General Oyemma Nwachukwu ya ce dakarunsu sun fafata da mayakan ISWAP a ƙaramar hukumar Askira Uba a jihar Borno, inda aka gwabza fadar da ta yi sanadiyar kashe 'yan bindigan da dama. Amma ya ce wani abin tausayi, wani babban janar soja Brigadier General Jerma Zirkusu da wasu sojoji uku sun sadaukar da rayukansu ga ƙasa, yayin da sojojin suka daɗa shiri kana suka fatattaki 'yan ta'adda, inji Nwachukwu. Jama'an tsaron Sudan sun yi amfani da harsashai na kwarai da barkodin tsohuwa a kan masu zanga-zangar rajin kafa demokaradiyya a jiya Asabar. Sun kashe akalla mutum biyar a cewar shaidu, yayin da ake gudanar da zanga-zanga a fadin kasar biyu bayan juyin mulki na kwanan nan. Mutum miliyan guda suka yi tattaki da kungiyar kafa demokaradiyya suka shirya tun lokacin da aka hambarar da gwamnatin farar hula a ranar 25 ga watan Oktoba. Sojoji suka kwace mulkin kasar. Jami'an tsaro sun rufe gadoji zuwa tsakiyar birnin Khartoum da tagwayen garuruwa da suka hada da Umdurma da kuma Khartoum ta arewa. A lokacin da masu zanga-zangar suka fara taruwa a garuruwan, sai jami'an tsaro suka zuba musu hayaki mai sa hawaye, kana suka kore su, suka hana su kai ga inda suka shirya hadewa, a cewar shaidun. A jiya Asabar, jami'ai da dangi da wani dan jarida mai binciken kwakwaf a Afghanistan sun tabbatar cewa wani bam da aka tayar a wata motar fasinja a Kabul ya kashe wani shahararren dan jarida, kana jikata wasu da dama. Tashin hankalin ya faru ne a kusa da wani shingen bincike na Taliban a Dashti Barci da ke yammacin babban birnin Afghanistan, yankin da tsirarin Shi'a suke zaune. An gano dan jaridar da aka kashe da suna Hamid Sangani, wanda yake aiki a talabijin Ariana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusan kasashe 200 ne suka amince da yarjejeniyar sauyin yanayi a jiya Asabar da nufin kiyaye wata muhimmiyar manufa akan dumamar yanayi a duniya. Amma yarjejeniyar tana kuma dauke da wani sauyi da aka yi dab da ƙarshen taron, lamarin da ya kawo cikas ga muhimman batutuwa game da gawayin kol. Kasashe da dama, ciki har da kasashen kananan tsibirai, sun bayyana matukar takaicinsu game da sauyin da kasar India ta kawo a ƙarshen taron, cewa za ta rage amfani da gawayin kwal a maimakon daina amfani da shi kwata-kwata, wanda shi ne hanya ɗaya tilo mai fidda iska mai guba. Tun da fari, kasashe da dama sun yi korafi a kan kwanaki biyu na ƙarshen taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar a Glasgow a kasar Scotland game da yadda ba su cimma yarjejeniya cikin sauri kamar yadda ake hasashe ba, amma dai sun ce abin da suka cimma ya fi babu, ta kuma samar da ci gaba ko kuma ma a ce an yi nasara. Kasar Rasha ta ba da labarin sabbin mace-macen COVID-19 a cikin wuni guda, yayin da adadin kamuwa da coronavirus a kasar a lokacin annobar ya kai miliyan 9. Karuwan mace-mace da kamuwa da cutar a cikin wuni guda ya kunno kai ne a tsakiyar watan Satumba. Alamu na nuna abin ya ƙara yawa a makon da ya gabata, amma kwamitin yaƙi da coronavirus na ƙasar ya faɗa a jiya Asabar cewa mutum 1,241 ne suka mutu daga cutar wuni guda da ya gabata, adadin da ya haura na ranar Laraba da mutum 2. A ƙarshe, hukumomi a Pakistan sun ce wani samame na yaƙi da ta'addanci da kuma bam da ya tashi ya kashe akalla jami'an tsaro 5, kane jikata wasu 7. An yi wannan barna ce a jiya Asabar a lardunan Balochistan da ke kudu maso yammaci da Khyber Pakhtunkhwa da ke arewa maso yammacin kasar. Sashin yada labarin ma'aikatar soja ya faɗa a wata sanarwa cewa rundunar tsaron sun gudanar da aiki a garin Turbet a lardin Balochistan ne bisa wasu bayanan sirri game da wasu 'yan ta'adda masu samun taimakon kasashen waje da suke zaune a wurin. Sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai waɗannan hare-haren guda biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa akan Najeriya da kalubalen 'yan aware, kuma Mr. Ibrahim ne zai ci gaba da bayanansa. Ku biyo mu.
In ka duba Rwanda da aka gama fada tsakanin Hutu a Tutsi, sai Paul Kagame shugaban kasan ya ce wai ID card na kowa a cire kabilanci, ba wani state, ba wani Tutsi, babu indigene. In ka tambaye mutum ma daga Rwanda yanzu menene wannan ɗin, sai ce a mai Rwandan kawai. Amma an mun sa kabilanci a gaba, za mu ci gaba da wannan abun, ba zai gama ba. Saboda haka gaskiya Nigeria da muka gani haka ba zai rabu ba. Amma yanda yake tafiya, kamar yanda barista ya ce wai a je UN ayi wannan ayi wannan, tsadanci zai iya raba kasa kamar yanda aka yi a Southern Sudan. In fada da kashe-kashe sun yawa, dole international community za su sa hannu, kamar yanda Gaddafi ya ce wai yanda aka yawan fada can arewa, ce wai a raba Nigeria, Lagos ya zama capital da Abuja. To saboda haka gaskiya ni a matsayina wannan Nigeria nake so, duk wannan abubuwa zamu aje differences din mu, kawai zamu iya tafiya yanda ya kamata. A gode.
To mun gode Mr. Ibrahim Bature da bayananka na kira ga a haɗa kai a ƙasar mu Najeriya. Mr. George Omonye Daniel, bari mu ji daga gare ka.
Inda nace from last time, in nace matsalar Najeriya shine siyasar Hausa da Fulani da Indi Igbo da Yorubawa. This big crisis babban yarukan nan suna matsalar Najeriya da suka zo yau nan gaba daya. An zo ai maganan ƴan ta'adda na Najeriya su aka taron dangi ma inyamuri, wasu ma a nan abin da suka faɗa a nan ɗin nan da akwai DSS ya kamata a sa su a prison din Nnamdi Kanu. Farautan Sajiya a turanci muna kiran shi demagogry, masu magana don kawai wasu a waje a yabe su, ko kuma a ta turanci demagogry, demagogues sun magana ta appeal to sentiment na mutane, ka gane ko? To akwai manya kuma suka magana na manya da suka magana kamar yara, akwai yara da suka magana kamar manya. Na so abin da barista ya faɗa yau, barista ya faɗa yau ya magana kamar babban mutum, kamar elder ya magana yau, barista ya magana yau. Haka ake so a ci gaba a ƙasa. In ka duba za ka ga Najeriya ɗin nan ba ni ba da laifi a Najeriya ɗin nan gaba ɗaya, ba ni ba laifi. For the past 30 years da ta wuce rigimar Najeriya gaba ɗaya a arewa ne. Amma sai wani fito ya ce don an fara wani abu kwana biyu a Biafra, Ibara Ifu, tun ina garibin na arewa ɗin nan ba shekara da ta wuce, shekara biyu ko uku ba rigima. A ce har gobe zan fara barga, ki je zan fara ga zuma, ki je zan fara mana eh, ta je ko je fara, ta je burni te ido kaga ko. Tun ina Kano, na yi jami'a Kano, na bar university. Tun ina Kano ina gida sun ji a'a ana rigima, me ya faruwa kasa ce a ai wani rigima a Palestine, wani su yara sun fita cikin gidan zanga zanga an fara kwane-kwane a Kano. Every year ina Kano from 1996 ina Kano har na gama jami'a a Kano, ba shekara ni ba rigima ɗaya ko biyu a Kano. 1999 sai aka zo aka ce to arewa Obasanjo ya zama shugaban ƙasa, sai aka zo aka fara siyasa, wai siyasan shari'a, siyasan wannan da wancan, sai ɗan arewa suka fara shari'an su, sai ɗan Yarbawa suka ce to su ma za su fara nasu OPC a kai maganar shari'a na arewa, sai aka fara kashe-kashe. Lokaci a garin Yamurin nan ba ya magana wani zanga-zanga ba a garin Yamurin. Daga baya ne wazir ke fito, shi mai fara nashi, tunda ana yi a arewa, ana yi a kudu, ana yi a nan, shi mai fara nashi, sai fara maso nashi a arewa. Shaɗan shi makulan mu a Najeriya shi ne siyasan manyan mu na arewa gaba ɗaya, siyasan manyan babban yarukan nan, siyasan kuma na kansu ne gaba ɗaya, na kansu ne. A samu mulki, a raba mulki ma 'yan'uwansu, ma abokanin su, a ci kudi, a sata kudi, that's the problem na Najeriya. Siyasan yare uku nan gaba ɗaya shi ne matsalar Najeriya yanzu. Na biyu shi ne kowa ya da haƙƙi ya fito ya ce ya yi zanga-zanga peacefully, ba faɗa ba, ya ce iya neman wani abu, haƙƙin kowa ya Najeriya ɗin nan. Akwai yaron da ya fito arewa shekaran da ya wuce kamar uku ko huɗu haka, sai ba da ultimatum ma Inyamurai, kowa ya bar garinsa ya koma garin Inyamurai, ba sai sunansa ba. aka bar yarinya ringa yawa cikin gari har Abuja ya zo ina press conference ya bar da ultimatum ma yana bar arewa ya ja meeting ma a Kaduna ina meeting wai kowa bar arewa gaba daya this is the problem wey kuma matsalan gaba daya matsalan neman kudi ne kai bawa da kudi kina matsalan mu gaba daya kan mutun ya cire wani abu a idan wani ya cire dashi for the past 30 years yanzu haka cikar ta tsin yaushe ana rigima arewa gaba daya arewa mutu arewa Boko Haram fulani has been har yau din ana rigima nan arewa sai ka bar gudan gaba daya yanzu you know aka zo kaga hakan inyamure kamar su akwai masu neman yancin kansu you know maganar Nigeria aka magana maganar Nigeria din na fada shine siyasan Hausawa da Fulani na arewa siyasan Yarbawa da siyasan kuma su ba su da kowa makin su ba su shiga mulki a tara ƴan su a ci kudi you know a kana aure ai that's the problem for the problem in kaje garin mu in kaje garin mu yanzu ka a Benue Taraba Plateau State kaje wannan wuraren sune masu hanyoyin kaje hanyoyin yawo gaba daya Faragome Road ba hanyoyin gaba daya Mudu Belt nan gaba daya kaje Mudu Belt don me hani abin da sa shine siyasan manyan nan gaba daya jira wurin su ci kudi a bar wani wurin shi yasa ga wasu yanzu suna magana Mudu Belt nan wasu su su ba basa da arewa wasu na arewa kuma shi yasa sheka abu wasu a Mudu Belt in ka zuba din na fadaran ce na ce wurin da yazo ya fara yazo ya raba Najeriya ba ya raba ne dan arewa ne kuma shi gidan Oka na fadaran can soja ya ku sai ce Oka ba dan tiri bane dan tiri ba gidan Oka da ya fito sai shi a raba Najeriya dan arewa ne da kai ku kuni kuma nan kudu ne sai a duba me yasa mutane suke magana akan wannan abubuwan ne sai a zo a zanna gaba da tana zanna a dinga ayi magana akan maganan nan ayi magana conferences kowa ya kawo magana sai a san inda zai gaba ba wai magana nan gidan radio kowa ya zo ya magana kaman abin da yake so a ransa sentimental
To mun gode George Omonye Daniel. Yanzu zan mika na'urar magana ga Hajiya Halima Baba Ahmad. Ita ma wannan shine karanta na farko na shigowa zauren VOA. Bismillah Hajiya Halima.
Jama'a assalamu alaikum. Babban matsalar mu a kasan nan shine rashin sanin ya kamata rashin adalci. In ba dan rashin adalci ba da ma ba za mu zauna a nan wajen ba. Rashin adalcin mu ne duka ya kawo mu namu da shugabannin mu saboda mu al'umma mu ya kamata ya zaman masu adalci a tsakanin mu fi da shugabannin mu mu kanmu muna cutar da kanmu da kanmu sannan kuma taya muke tsammanin shugabannin mu da su mana adalci ba zai yi ba babban matsalar mu shine rashin adalci na biyu shine idan muka zauna muna tattaunawa a tsakanin mu tattaunawa yakan koma a maida martani akan abin da ake fada kowa ba zai fadi ra'ayin shi a zauna akan ra'ayi ne ai wasa ai dariya har a gama abin a samu maslaha akan lamarin ba shi kuma wani abu guda daya idan za a rinka tuna wasu abubuwa na baya dole za a tuna amma kuma tuna wannan wallahi shi yake illa mana zukatan mu shi yake illata mana hakurin mu wallahi duk lokacin da aka tada magana fadan Biafra a kasan nan wallahi tallahi ji nake kamar in kulla kaina a daki in ta kuka saboda abin na bata min rai amma idan na tuna wani abu guda daya to mu ma kenan da muka ji yanzu abin da muka dauka kuma ina na kasan mu idan suka ji suka taso suka samu wannan labarin muna ta abin na din shi idan da bamu tashi da tarbiyyar mu hakuri tun farko ba wallahi tallahi da wannan hakurin ma bamu same shi ba Allah da kanshi ya halice mu kabilu daban-daban domin mu auratayya tsakanin mu Allah ya hada mu muka zama ƴan Najeriya magana ji ya kare amma kowa na da ra'ayinsa kowa na da abin da yake so ba za a ce ma wani in ya ce ga abin da yake so ba za a mishi abin da yake so ba ko kuma ba za a saurare shi ba a saurare shi a bashi uzuri an bashi uzuri ya ji to amma mu muna ganin kamar mu a kungiyance mu mukan duba abin da zai zama mana mai amfani da kuma mai illa ne ba da mu tunanin abin da muke so yanzu ba saboda watakila dai ya kasancewa daga baya mu da kanmu da mu iya dandana sani akan lamarin nan saboda haka da a zauna ne a yi shawara cikin fahimta da komai da hakuri da juna idan ba hakurin nan ba adalcin nan wallahi ko duk inda aka kai da wani abin ba za a samu riban abin ba saboda haka babban abin da yake gaban mu shine guda daya misali zan bada wanda muka fara nake tafiyan aikin nan da ita fiye da shekara 20 wallahi tallahi ibace wallahi tallahi ibace kuma ba irin gudumawanta da ta bani akan wannan aiki da nake na kungiya na ba na so a ce yo Allah ya taimake ni tana nan ta zo wajen program din nan saboda mu fahimci cewa yanda shi fa hadin kai din nan da hakuri da junan nan shine fa mana komai a rayuwar mu yo ko a gida ne har ce da hakuri ma akan saba ballanta na zaman al'umma da ake gaba daya kun gani kuma duk dan adam lokacin ganshi ko kowa na da yanda ya gaza dole idan mutun ya fadi yanda ya zo inda ya gaza sai a bashi uzuri uzuri na da muhimmanci kware da gaske saboda Ubangiji da kansa ma ya bada uzuri ma Iblis. To ballantana mu ƴan adam dan Allah mu rinka yin abin da ƴaƴan mu da suke tasowa waɗanda ma ba a haife su ba za su ga abin example lokacin da rikici kaza ya taso me akai aka samu maslaha akan lamari kaza ai kaza akai to me yasa ba za mu yi kokari mu ma mu yi irin nasu ba su magabatan mu da suka yi waɗannan abubuwan suka kuma zo suka yi acceptin muka ci gaba da zama tare ai inda ba su yi wannan ba da yanzu ina muke a kasar nan tun farko ma da ba Najeriya kanta gaba daya Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ganar da mu.
Muna godiya kwarai Halima Baba Ahmed. Malami na gaba.
Assalamu alaikum. Sunana Idris Jabir Usman. Ina farin ciki da wannan zama da nazo yau. Aje Allah ya saka alheri. Ni matsayina akan wannan magana bare wuce abu guda ɗaya zuwa biyu ba. Wayanda suka samu a cikin matsalolin nan ba su wuce mutum biyu zuwa uku ba. Na farko shine ƴan siyasa. Na biyu shine lauyoyi. Abin da yasa nace lauyoyi suna daga cikin abin da suka samu a cikin wannan matsala shine su suke ba wa ƴan siyasa shawarwari suke interpreting laws ma ƴan siyasa su kuma ƴan siyasa abin da suke so su ji shine lauyoyi suke iya gaya musu ranka dade barista da kazo kana tarifin constitution tsakani ga Allah na ji dadi kuma na fahimtu to irin ku nawa ne a Najeriya masu waye ma mutane kai ma processes nan da za a bi har a zo a samu araba makarantunmu suna bada other side of the stories ne misali idan ka je makaranta in aka ce ma labarin Biafra ko labarin Najeriya raka ga mutum yana fadan abin da zai favorin nashi ne ba wai yana so ya fada saboda fa'idantu abin da yake na kuskure a gyara abin da yake na banza a bari saboda mutanen baya to sai ka samu ba haka bane ni nan an haife ni a Katsina kwata-kwata ban fi shekara uku a Katsina ba na tashi na koma Kalaba da iyayena sai da na kai shekara 20 ina Kalaba anan na gama na primary school na secondary school so na hadu da mutane a Kalaba na san yaran Kalaba na san komai daga nan ne na tashi na zo Jos so at least a dan yawo waci da nayi a Nigeria na shiga wurare da dama na san yaya mutane suke a nawo karamin kwakwalwa baka kai shekara 50 sama ba baraka ya fadan maganar Biafra ba amma kuma duk wanda zai baka labarin Biafra zai fada abin da zai huce mai ne a rai ba zai fada ma a'a ga gasken al'amari ba ga abin da ya kamata ka fahimta ga abin da bai kamata ka fahimta ba to wannan matsala shine yau lawyerinmu ya kamata ce su fito su ce to gashi abin da ke faruwa su ƴan siyasan nan duk wanda ya kama duk wanda ya ji abin da bai mai ba ya zo wurin lauyoyi su lauyoyi aikin su shine su fassara abin da su ba su gane ba yanzu kamar national conference da aka yi zamanin Goodluck me aka yi da shi ba a yi komai ba abin da aka yi shine an tara dattawa daga ko ina a ƙasar nan aka zauna kowa sai da aka ba shi dama yi magana amma ba outcome na asalin implementation nan abin da aka yi a national conference ballantara mu da muke yara ba mu san me yake faruwa ba idan ku manya ba ku yi abin da ya kamata mu ma yaran muna kallo ba za mu iya gyarawa ba so ni magana na anan shine barista ya kamata a ce ka wayar ma ƴan uwanka baristoci ya kamata inda su yi fassara haka su yi fassara yanda mu za mu gane ni ban taba jin wannan fassaran ba gaskiya kuma ni ne yanzu na gamsu kuma na ce ma na gode haja Allah ya saka da alheri
sunana Mustafa Dauda ani ba wani abu nake so in ce ba sai abu guda daya ana wa fahimtar da iyana wa tunanin iyayenmu ƴan arewa sun yi kokari idan da a ce ƴan arewa iyayenmu sun nuna mana ki da tsana turu yakin Biafra da yanzu ba a zauna lafiya amma kowa ya sani duk duniya Biafra iyamurai ne suka fara tada maganar Biafra kuma suka tada fara maganar cewa araba kasa araba kasa a to araba kasa so idan da mu ma ƴan arewa an tarbiyyar ta mu da mu a haka cewa ku tsani iyamurai ko araba kasa da baraka samu iyamurai da shaguna a arewa ba da babu yadda za a yi iyamurai zai zauna a arewa to amma iyayenmu alhamdulillah sun nuna mana cewa lalle ba su fahimtar da mu cewa wai a'a wayannan makiyan mu bane duk ba mana wannan ba nini in banda a Biafra ka jingajin anya wallahi a bakin iyamurai na to nake jin Biafra nan na fara jin Biafra to amma ni da babban bakin ciki na shine idan an ce ina bikanu shi kadai ne dan Biafra sauran da su ba Biafra ba menene suka yi akai an ce hada wani kungiya a gefen iyamurai an ce wannan mumuna yaki da ina bikanu sai rumuwa masan Biafra ba taba yi ba ni ban taba ji ba amma kuma ya kamata a ce su kansu iyamuran in ma iyamuran arewan ne in ma iyamuran kudin ne su koma gidan in har ba sa son tuwa tuwa raba kasan su fara kokarin tarbiyyar yaran su irin na yadda aka mana tun muna yara cewa wayannan ba makiyanku bane amma duk wanda ya je kudu zai ga maka cewa an dasa musu kiyayye ɗan arewa wannan wanto wanda to wadade bane kuma anan gurin ana magana ne akan ƴan bangare wanda suka ce za su ware shi yasa kowa yake bada nasa to magana akai ba wai lalle bane wai ka zo ka ce a saboda Bahaushe ya ce in ya murka za a'a ana magana ne akan abin da ya faru dan ana yaki Maiduguri ko ina wannan daban magana kuma da yake anan ana magana ne akan yan awari to su waye suka fara kawo awari nyamurai ne so ni ina ganin shawaran kawai da zan ba nyamurai shine wanda ba sa so ayi su fito su nuna mana ba sa so ayi bayan su nuna mana ba sa so ayi su kaba kungiyoyin na cewa ba sa son araba kasa idan sun yi wannan kuma sannan su koma gida su kaba kungiyoyin tarbiyyar yaran su na kasa masu tasowa cewa ko wayannan ba muke ku bane dan haka magana raba kasa kuma ta tura shi amma shirin to da suka yana nan kamar suna bin bayan ina bi kanuni wai suna bin bayan shi kenan kuma mu haka to zamu yi tunani amma to mu ma yanzu mun taso mun ce to shikenan araba mu ma ba mu san yamare ana me amfanin shi to amma ni ana wata nani shine su in yamaran ne aiki yake kansu
sai mu haɗa da shi da mun dinga yaki da shi
aiki yana kan yamare in har ba sa son araba kasa su koma gida su nuna ma ƴan uwansu bai kamata araba kasa ba kuma ba sa su kuma su fito da murya daya su nuna ma cewa ba sa tare da Nnamdi Kanu kuma ba sa son araba kasa
da waɗannan bayanai na Mustapha Dauda za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ci gaba a inda muka tsaya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na da suka taya ni shirin yakan kama sai Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shiri ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijera kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Binnin Abuja wani binni ne mai abun mamaki. Binni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban. Wani idan yaji an ce binnin Abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma zaka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na Abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wanda yanzu nake so na zanta da shi
malam ku menene sunanka
sunana Isiyaku
to malam Isiyaku naga kana saida rake kaman daga wace jiha kake
ina jiha Jigawa
okay dan jiha Jigawa ne a ina a jiha Jigawa
kafin Hausa local government
okay dan kafin Hausa ne local government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake
wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yanda ake sana'a haka na rake
to kaman yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin
ko Allah na kai shekara daya kana yin wannan sana'a na rake
ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani binni ne da wasu suke dauka kaman binni ne na ma'aikatan gwamnati shin kai kayi karatun boko kuwa
shin nayi karatun boko
okay
nayi karatun boko
okay kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka
kai ban yi mataki ban dau mataki da yawa da dama ba kadan na dan taba ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi
kaman kai primary ne ko secondary
nayi secondary
to yanzu kaman yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa
jarin rake na ya kai kamar kimanin 6000
naira 6000 kito kamar a rana kana kamar cinikin nawa
a rana kamar cinikin 7000 ko 8000
a wace anguwa kake zaune a nan birnin Abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama
ina cikin billet asokoro
okay anan kake zama to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa nawa kake biyan kudin haya a wata
ina biyan kimanin haya kamar naira 5000 a wata guda
baka ganin cewa kaman wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku Jigawa kana yin ta baka ganin da ta yafiye maka ko kana ganin anan zaka fi samun alheri
ina tunanin nan kamar zan fi samun alsheri.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale. nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.